Mai saurari barkamu da wannan lokaci ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Karin kudin wutar lantarki da aka yi ya bar al'umma cikin zaman zulumi da tunanin cewa ta ina za su fara. Daidai lokacin da aka karkasa kowane yanki da irin adadin da zai samu na lodin wutar lantarkin. Wasu na ganin cewa lamarin zai kara jirkita al'amarin domin ba kowa ya iya shiga wannan tsari ba. Shin ya bambancin waɗannan tsare-tsare suke da kuma ainihin abin da zai sa ku iya bambance inda kuke? Shirin Najeriya a yau na ɗauke da ƙarin bayani kan yadda tsarin karkasa rukunin wutar lantarkin yake da kuma yadda za ku amfana da shi. Mu fara da jin ra'ayoyin mutane game da abin da suke cewa kan yadda tsarin nan ya riske su da kuma yadda zai taɓa rayuwarsu.
Sunana Abubakar Sare. So game da ƙarin kuɗin wutan lantarki din nan gaskiya ya zo a lokacin da bai dace ba, saboda cire kuɗin tallafin mai ma mutane ba su gama warkewa ba, ba gama adjusting ba da tsadan rayuwa, gashi kuma an zo an kara kuɗin tallafi kuɗin wutan lantarki. Wannan gaskiya al'amarin nan sai da sake, saboda zai jawo tsadan rayuwa game da ma'aikata, game da iyale, game da kowa. So wannan gaskiya bai dace a lokacin nan ba.
To ba abinda talaka zai ce dai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau mun tashi cikin wannan ƙari na wutar lantarki. Ana neman yadda za a ci abinci ma yanzu magana ake ta ƙara wutar lantarki. Inna talaka zai sa kansa a Najeriya. Ba abinda zamu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kawo mu kasan nan dauki.
Sunana Jamilu Isa. Wannan ƙarin kuɗin wuta da aka yi zai sa mutane sosai cikin wahala, saboda komai ya danganci wuta, kamar masu sai da ruwan sanyi da sauran abubuwa, da masu gine-gine da anything kamar abubuwa da yake da wuta. Abubuwa za su ƙara tsada, mutane za su ƙara shiga cikin wahala. Gwamnati da ya kamata ta duba wannan lamarin don talakawa za su ƙara wahala sosai.
Wani ƙwararre masani harkar wutar lantarki ya mun ƙarin haske game da yadda tsarin yake da kuma abin da ake nufi da wannan karkasawa.
Sunana Dr. Ibrahim Abubakar Dambata. Ni ne shugaban kamfanin da ake kira N-Power Energy Consult Africa, wanda yake hulɗa da abubuwan da shafi harkar wutar lantarki. Karkasa wanda aka yi an yi shi ne bisa tsari na inganta wutar lantarki, musamman yanda ya shafi biyan kuɗin wuta wanda zan yi amfani da shi kenan. Saboda in ka lura za ka ga cewa kasa wanda aka yi, wanda ake kira da shi bands, an yi shi ne gudare guda biyar wanda aka yi amfani da A zuwa E. Za ka ga cewa customer da ke band E wanda shi ne kamar matsayi mafi girma, shi ne za ake ba su wuta na tsawon awa 20 zuwa 24, akalla dai awa 20 ake bukatan a basu wuta. Sannan kuma mabiyan shi shine band B, wato kashi na B kenan, ba kenan, wanda su kuma ana so a basu wuta akalla na awa 16. Bayan wannan kuma shine band C, wanda in zaka yi da Hausa sai ka ce cha kenan, wanda su kuma akalla ana so a basu wuta na awa 12. Sai kuma band D, wanda shi kuma ake basu wuta na awa akalla awa 8. Sai kuma mafi karanci wanda ake kira band E, shine kuma wanda ake bada wuta na akalla awa 4. Kamfanonin rarraba wutar lantarki sun zo sun ce gaskiya yanayin tafiyan ba zai yiwu ba, saboda wutan da suke badawa ba sa samun wutan kuɗin da suke kashewa wajen sayan wutan nan da kuma rarrabawa. So shine ita bayan sun rubuta, hukumar kula da harkar wutar lantarki ta ƙasa wadda ake kira da Nigerian Electricity Regulatory Commission NERC suka fito da wannan tsari a shekarun da suka gabata. So zaka iya zamana cewa kana layi ɗaya ko kuma na unguwa ɗaya da mutum, zaka ga sashen su yana samun wuta fiye da kai. So wannan ya nuna cewa yana band ɗin da yake ko kuma kashin da yake yafi naka. Hukumar NERC ta fito da tsare-tsare na duba cewa kamfanonin rarraba wutar lantarki ba su ha'inci kwastomomi ba, wato masu amfani da wutar lantarki, wanda a kwanakin baya sai da ta ci tarar kamfanonin rarraba wutar lantarki 11 gaba ɗayan su, bisa cika wannan ka'idar ba da awoyin wutar lantarkin da suka dau alƙawarin za su bai wa kwastomomi, musamman ma waɗanda suke kan band E da band B da sauransu.
So yanda za ka san kamar wannan tsari na kowane rukuni, mutum ne za su je kamar anguwa su ce suna buƙatar a sa su a rukuni, koko hukumomin ne za su yanke shawara cewa a wuri ya kamata su zama a rukuni kaza saboda yanayin biyan kuɗi ko wani abu dalili?
To kamar yanda ka faɗa dai, ba mutane ba ne za su je, kamfanonin rarraba wutar lantarki wanda ake kira distribution companies su ne za su je su su ne suke turawa NERC wato ita hukumar kula da wutar lantarki ta ƙasa kenan su wa'annan fidodin wa'annan layukan manyan layukan da suke so su zama ban in kuma yawancin abinda ake la'akari da shi shine yanayin biyan kuɗin wutar lantarkin wannan babban layin wanda ake kira fida shine za su yi amfani da su zan so in gaya maka cewa kafin fitowar wannan sabon tsarin muna da fidodi wato manyan layukan rarraba wutar lantarki guda 300,000 a ƙasar nan wanda cikin su guda 875 suna kashi na band A kenan wato band A amma bayan an fito da wannan sabon tsari na ƙara kuɗin wutar lantarki da aka yi wato jiya kenan hukumar rarraba wutar lantarki hukumar kula da wutar lantarki ta ƙasa ta rage wa'annan manyan layuka daga 875 zuwa 500 so kaga cewa bayan su sun kai sunayen layukan da suke so a sa su a band A sannan ita hukumar NERC za ta yi la'akari ta bada approval bayan ta bada approval sannan za a ci gaba da wannan tsarin so haka abin yake
to amma kamar taya za a iya bambance misali kila wannan ƙarin wuta da aka yi masu amfani da mita da kuma masu amfani da bill wanda kila wataƙila za a ga su kawai ana kintatawa ne
to masha Allah wannan tambaya ne mai kyau kafin wannan tsarin akwai tsari da ake da shi wanda ake kira capping wato tsari ne da NERC ta kawo bayan ta bai wa kamfanonin wutar lantarki adadin wa'adin cewa kowane kamfani ya tabbatar cewa duk wani customer da ke karkashin shi wanda ke amfani da wutar lantarki sun sa mashi mita in kuma har ba za ka iya sa mai mita ba to akwai tsari da ta kawo wanda ba za ka iya bill ba za ka iya bashi adadin wutar lantarki da ake kira kilowatt hour ba wanda ya fi na wannan adadin da suka bada so akwai kamar yanzu in kana babban layi akwai adadin wuta da ba za ka wuce ida kamar units and kilowatt let's say 115 kilowatt hour da za ka iya baiwa customer ɗinka ba akwai kuma wanda sun wuce haka da sauransu so saboda kar ya zama da cewa an kwari customer kamfanin hukumar NERC ta fito da capping order wanda shi ma hukuma tsari ne mai zaman kansa wato kamar in ce is an order on itself wanda cewa ba a yarda kamfanin rarraba wutar lantarki ya caji customer fiye da adadin kilowatt hour din da suka ba su kenan so kaga abubuwan da suka yi la'akari kenan kuma taya suka kai wannan sun duba yanayin waɗanda suke da mita a gurin taya suke shan wuta ka gani on average let's say a wata guda in a ce kana da mutane 100 a kan layi suna amfani da mita so in aka duba cewa a kwana 30 unit nawa suke amfani da shi aka ce kamar suna amfani da unit 1000 sai a raba 1000 da kwanakin watan so on average abinda suke amfani da shi yawanci shine sai ake amfani da shi wajen bada wannan capping din so a hukunce akwai already shi ma wannan order on its own wanda ba a yarda ka bai wa customer bill wanda ya wuce wannan ka'idan da suka bada ba na wajen
ko a da can wasu suna cewa zaka ga kila bill na mutum aka rubuta 20,000 amma akan karkare mutum da kila biyan 10,000 ko 5 ma a wata wannan canji akwai wani abu da zai sauya wanda za a iya cewa zai sha bamban da bayan da kila ko an ba mutum dai abinda zai biya dai shi za a yanke
wannan tsari dai an fito da shi ne saboda su kamar yadda kamfanonin rarraba wutar lantarki suka yi korafi cewa suna kai kayan su kasuwa amma kuma kuɗin da suke karbowa ko kuma farashin ma tun daga farko ba ma kuɗin wajen karbowan ba ba sa fitar da jarin su balantana su ce ma sun samu riba so kaga na farko abinda za ka yi la'akari da shi shine an yi wannan ƙari ne saboda su samu kuɗin da suka sa wajen sayan wutar lantarki nan da suka yi sannan kuma su kuma tabbatar cewa sun samu riba
nan gaba kaɗan za mu sake jin yadda bambance-bambancen tsarin suke a fannoni daban-daban ku dakace mu Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng da kuma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust ko kuma ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio ana jin shirin ta tashoshin FM da ke sararamu a wannan lokaci da kuma ta trustradio.com.ng. To ga kuma ƙarshen bayanin Dr. Ira Danbata game da yadda lamarin rarraba wutar lantarki yake da kuma ta yadda zai taba ku.
Yanzu abin da ya rage shine ga su kamfanonin su fito da matakai na musamman waɗanda za su rinka kula da mitocin su. Yanzu an samu sabbin mitoci wanda kana ofisoshin muna ofisoshin mu za mu rinka duba muna la'akari da nawa ka saya da nawa ne baka saya ba. Kuma akwai inda in muka duba muka cewa kamar da kana sayan katin din 2500 ko kuma a ce kana sayan abinda muke kira kilowatt hour kana sayan kilowatt hour 100 kuma bayan karin wutar lantarki muka ga cewa baka saya ko kuma ka koma kana amfani da goma kaga ya wannan zai kara janyo hankalin mu cewa mu je mu duba mu me yake faruwa da sauran su kaga kamfanonin za su yi la'akari da irin wayannan abubuwan saboda su kara wannan amma hakika su ma kamar yanda ka sani ba zaune suke ba na san akwai matakai na musamman da suka dauka wanda za su dudduba waɗannan abubuwan na satan wutar lantarki da makamantan su haka. Kamar yanda mutane suka sani wannan ƙari ne wanda you know aka ƙara kamar yanzu ina so in bada misali kamar yula in ka duba a yula wanda yake kan ban e ada ana charging shi naira 69.44 ne amma yanzu zai biya kusan naira 225 kaga ya samu ƙarin kusan 200 da in terms of percentage ya samu wajen karin 228% kenan. So sannan kuma akwai matakai na musamman da ita hukumar wutar lantarki ta fito da su wanda za su tabbatar cewa kamfanonin rarraba wutar lantarki sun baiwa mutanen adadin wutar lantarkin da ake bukata a basu. Ka gane kamar akwai cewa duk in aka kai kwana 7 kamfanin wutar lantarki bai baiwa wannan fida wato wannan babban layin wutar lantarki na ban E wuta ba automatically za a maida shi zuwa na ƙasa da shi wato ban B kenan. Sannan kuma in aka kana cika kan ban E kamfanin rarraba wutar lantarki bai bada wutar lantarki na kwana 2 ba so za a buƙaci cewa ya biya compensation wato ya biya wannan sannan kuma ya wadiya sannan kuma ya rubuta dalilin da yasa bai bada wuta ba har na tsawon kwana 2 wanda ya kai awa 20 akan wannan layi.
Dr. Ira Danbata wani masani harkar wutar lantarki a Najeriya kenan. Kafin mu karkare shirin barin hada ku da Jamila Adamu domin jin kanin labarai da jarida Aminu yake dauke da su a wannan rana.
Edita mai jarida Aminu ta kunsa ta wannan mako.
To babban labarin mu na wannan makon ya duba na dan da shugaban kasa Bola Tinubu yake ne wanda ke tayar da kura. Misali akwai ƴaƴan jami'ar APC da suka zargin cewa wani lokacin sai ya amince da suna ma sai a je a canza masa sannan kuma amma wani mai magana da yawan sa ya ce ba damuwa ai akwai sauran na dada a baya yayin da muka yi nazarin me ya bambanci wato kamar Buhari kamar Tinubu wato yadda ake zargin Buhari da na da ƴaƴan abokai da sauran shi ma Tinubu haka yake sai kuma faɗi wadala ba magana a ƙasa ba inji jama'a abin da yasa haka inji wani masani sannan akwai mutumin da ke rayuwa da naira 900 shi da iyalansa 9 ya ce bai taɓa mallaka naira 20,000 ba a rayuwarsa sannan kuma a gidan kwano yake rayuwa wato kwano ne je dan buga yake rayuwa shi da wayannan iyalan nasa guda 9 sallar bana yadda ta zo wa ƴan Najeriya a baibai sannan bayan wata 10 da cire tallafin man fetur gwamnati Najeriya ta kasa cika alƙawarinta na samar da motoci masu aiki da lantarki wanda take cewa su ne za su tallafa wajen sauƙaƙawa mutane tsada sufuri sannan kuma yadda Rosso a Abuja ya tilasta masu azumi shan ruwa da rana akwai kuma dawowar matsalar ruwa a Zaria sai wutar rikshin da ta ke ruruwa tsakanin gwamnan Kaduna da Malam Nasir Irin Fa'i akwai kuma rahoton musamman kan yadda noman rogo ke inganta rayuwar mutanen Kwara waɗannan suna daga cikin labaran mu na nan cikin gida Najeriya. A dandalin nishaɗi kuma mun duba asali da tashan murjiya kunyar ce wato yar TikTok din nan da take takaddama da hukumar Hizba da al'ummar Kano sai kasashen waje kuma mun duba saballa da shugaban Senegal Basiru Diomare Faye yayi sai zanga-zanga mafi girma a Isra'ila bayan yakin Gaza da kuma dakatar da ayyukan kungiyar agaji ta WCK a Gaza saboda dalilin kashe ma'aikatanta da Isra'ila ta yi. Al'ajabi kuma wani ne ya je ya kona ɗaruruwan Bible a wajen wani coci a daidai lokacin bikin Easter sai kuma wani mutum da aka gano tsutsa a magwaransa wadda ta sa muryarsa ta koma ta doki sannan akwai wanda ta sa riguna da wandana masu nauyin kilo 6 don ta kauce wa biyan kudin dakon kaya a jirgin sama. Bangaren wasanni kuma har yanzu ina nan da saura, inji Cristiano Ronaldo bayan ya zura kwallo 3. Alonso ya kashe baki kin tsanya ya ce zai cika zama a bayan Lobo Crossing yanda Real Madrid ta shigar da korafi kan cin zarafin Vinicius Junior.
To mai saurare da haka shirin na Najeriya a yau ya zo karshe, a madadin sauran abokan aiki Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.